Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da asuba da fatan masu azumi sun taho cikin koshin lafiya. Madina Dahiru mai shanu ce tare da Ibrahim ta Almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri. Yau talata 12 ga watan Mayu na shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga Ibrahim da kanin labarai.
Wasu kasashen Turai da dama sun sassauta tsaurin matakan su na takaita haduwar COVID-19 a jiya Litinin. Fadar shugaban Amurka ta White House ta ce yanzu kan tana buƙatar duk wanda zai shiga bangaren da shugaban ƙasa kan gudanar da harkokin gwamnatinsa ya sanya masa. Sannan Prime Minister Burtaniya Boris Johnson ya zayyana shirinsa na sassauta matakan tsari jiya Litinin.
To kanin labarin kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya, za a ji yadda ƙungiyar masu lalurar ido ta arewacin Najeriya ta yi zargin cewa ana amfani da yakin da ake yi da cutar coronavirus wajen cin zarafin mambobinta.
An auna su, an tabbatar da lafiyarsu sau ba su tare da wannan COVID-19 din. To tunda ba su tare da ita, a saki bayin Allah su tafi ma su ji halin da raɗaɗin da suke ciki.
To ko me hukumomi ke cewa dangane da wannan ikirarin?
Ban da wani cikakken bayani game da wannan.
Bayan haka muna ɗauke da sabbin al'amuran da hukumar daƙile yaduwar cututtuka a Najeriya NCDC ta fitar kan waɗanda suka kamu da cutar coronavirus. Sannan kamar kowace ranar talata, yau ma muna tafi da shirin aka mai wuya wanda Aliyu Mustapha Sakwato ya shirya zai kuma gabatar. Daga bisani albarkacin azumin watan Ramadana, za ku ji karatun Alkur'ani mai tsarki daga bakin yara ƙanana. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labarin duniya.
Assalamu alaikum masu saurare da fatan masu azumi kuma an yi sahur ko ana shirin yi cikin annashuwa da kwanciyar hankali. Ga labaran mai karantawa Ibrahim ka Almasi Garba. Wasu kasashen Turai da dama sun sassauta tsaurin matakan su na takaita yaduwar COVID-19 a jiya Litinin. A wani yunkuri na maido da harkokin tattalin arzikinsu a daidai lokacin da suke kuma damuwa da yaduwar cutar ta coronavirus. Hukumar lafiya ta duniya WHO jiya Litinin ta yi gargaɗin cewa sai fa kowace ƙasa ta samu ansoshin wasu tambayoyi uku kafin ta sassauta tsaurin matakan da ta ɗauka. Tambaya ta farko, shin an tsaida ƙaruwar yaduwar annobar? Abinda daraktan hukumar lafiya WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya faɗa kenan yayin da yake wa manema labarai jawabi. Ya ce tambaya ta biyu, shin ɓangaren kiwon lafiyar ƙasar zai iya jure ma ƙalubalen sake farfaɗowar annobar wanda ka faru idan aka sassauta wasu daga cikin matakan? Ta uku, shin ko tsarin kula da yaduwar cutar wanda ɓangaren kiwon lafiyar gwamnatin ƙasar ke amfani da shi zai iya ganowa tare da kula da waɗanda suka kamu da kuma waɗanda suka yi mu'amala da su, ya kuma gano duk inda cutar ke shirin sake farfaɗowa? Fadar shugaban Amurka ta White House ta ce yanzu kam tana buƙatar duk wanda zai shiga ɓangaren yamma wanda ake kira West Wing, inda shugaban ƙasa kan gudanar da harkokin gwamnatinsa, ya sanya takunkumin kariya na maski bayan da wasu ma'aikatan fadar ta White House su biyu suka kamu da cutar corona a makon jiya. Wata ƙirar takardar sanarwa da aka aika ma dukkanin ma'aikata jiya Litinin ta bayyana dalla-dallar sabon salon da aka ɗauka a ɓangaren na West Wing, inda ake gudanar da harkokin gwamnatin shugaba Donald Trump kulle yomin. Bisa ga sabon tsarin, an amince ma ma'aikatan fadar ta White House cire maskin idan suka zauna kan kujerunsu na aiki, abinda wani babban jami'in gwamnati ya gaya muryar Amurka kenan. Manufar sabon tsarin ita ce kare shugaban ƙasa Donald Trump wanda ya kememe ya ƙi saka maski. Prime Minister Burtaniya Boris Johnson ya zayyana shirinsa na sassauta matakan tsari jiya Litinin, ciki har da wata sabuwar shawara ga jama'a da su riƙa sanya maski a wuraren da ke da cunkoson jama'a. Da yake jawabi a Majalisar Dokokin Burtaniya, Johnson ya ce kuskure mafi girma da ka faru shi ne abin da ya kira wuce makaɗi da rawa da kuma gaggawa. Ya ce ƙalubalen da ke gaba shi ne samun yadda za a sassauta matakan tsarin ba tare da an ɓarar da cigaban da aka samu ba, kuma zan gaya ma majalisar dokoki gaskiya cimma daidaito a wannan al'amari abu ne mai matukar wahala. Jadawalin da gwamnatin ta yi tayinsa na tafi da matakai uku na sassauta tsaurin tsarin da ma kawo ƙarshen sa kwata-kwata a Burtaniya, wanda za a fara aiki da shi gobe Laraba da sassauta tsaurin matakan takaita yawon motsa jiki da kuma shakatawa. Gwamnatin ta Johnson ta kuma ce ya wajaba mutane su sanya maski mai rufe baki da hanci sosai a matsatsun wurare irin su cikin motar bus ko jirgin ƙasa da sauransu, wanda hakan ya bambanta da umarnin da ya gabata.
Dan Ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu soma shirin daga jihar Neja a Najeriya, inda kungiyar masu lalurar ido ta arewacin kasar ta ikirarin cewa ana amfani da kokarin da ake yi na dakile cutar coronavirus wajen gallazawa mambobinta. A cewar sakataren kungiyar, ana tsare su ne a wajen ƴan banga, duk da cewar an gwada su an tabbatar cewa ba sa dauke da cutar. Sargin da hukumomi suka ce za su yi bincike a kai. Gare ƙarin bayani daga wakilinmu Mustafa Nasir Batsari.
Kungiyar makafin arewacin Najeriya ta nuna rashin jin daɗinta a kan cin zarafin da ta ce ana yi ma 'ya'yanta da sunan yaƙi da yaduwar cutar corona a jihar Niger. Makafin dai sun ce ana yi masu kamun kan mai uwa da wabi a garin su Laja, kuma bayan an gama yi masu gwajin cutar ta corona sai a bar su a hannun ƴan banga a cikin wani yanayi na rashin kula, kamar yadda sakataren labarai na kungiyar makafin arewacin Najeriya Comrade Muntari Sale ya yi ƙarin bayani.
Hukuma da aka kama su mamadin to idan an tafi an kama ka da zaton baka da lafiya, to amma kuda aka tashi sai aka kai su ofishin ƴan banga a nan su Laja. To kaga me ya haɗa mai corona virus da ofishin ƴan banga, kuma abinda zai baka takaici ba a ba makafin nan namu abinci. Makafin nan namu ba su cikin wata kula, kuma gurin nan ba tsafta ba komi. To wannan abu gaskiya a matsayinmu na makafi, musamman kungiyar makafin arewacin Najeriya ta ga ba daidai ba ne aiwa ƴaƴanta haka. An auna su, an tabbatar da lafiyarsu sau ba su tare da wannan COVID-19 ɗin. To tunda ba su tare da ita, ya kamata a yi a saki bayin Allah su tafi ma su ji halin da raɗaɗin da suke ciki. To kuma mutanen nan namu yanzu akwai wajen 11 da yaransu a kiblata a wannan guri.
Amma comrade ba ka ga kaman ko kama su yana da alaƙa ko sun karya dokar hana yawo da aka sanya yanzu a nan jihar Niger ɗin?
Wallahi ba haka ba ne, don mun sai da na gama bincike nake wannan hira da ku. Akwai wanda ma aka bi su ma har ɗakin matansu ma aka kamo su.
To akan wannan al'amari dai na ji ta bakin shugaban kwamitin yaƙi da yaduwar cutar corona da gwamnatin jihar Niger ta kafa, wanda kuma shine sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matane, amma ya ce bai da masaniya akan lamarin, a saboda haka zai gudanar da bincike.
Ban da wani cikakken bayani game da wannan, amma dai zan bincika da chairman na local government din.
A halin da ake ciki dai a ranar Litinin din nan ne wa'adi na biyu na makonni biyu na dokar hana fita da gwamnatin jihar Niger ta kafa domin hana yaduwar cutar ta corona ya kare. Kuma har yanzu a hada wannan rahoto babu wani sabon matsayi na gwamnatin jihar Niger akan wannan al'amari. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
To a gaida Mustapha Nasiru Batsari da ya hada mana wannan rahoton. To dangane da wannan batu na cutar coronavirus dai, hukumar dakile cututtuka a Najeriya NCDC ta fitar da sabbin alƙaluman cutar a daren jiya. A cewar NCDC an samu sabbin mutum 242 da suka kamu da cutar. Hakan ya mayar da adadin waɗanda aka tabbatar suna ɗauke da cutar a ƙasar zuwa 4,641. A cikin jihohin da aka samu waɗannan sabbin mutanen da suka kamu, akwai jihar Lagos inda cutar ta sake harbin mutum 88, a Kano mutum 64, a Katsina mutum 49, Kaduna mutum 13, a Ogun mutum 9, a Gombe mutum 6, a Adamawa mutum 4, da kuma birnin tarayya Abuja inda aka samu mutum 3. A jihohin Ondo da Oyo da Rivers da Zamfara da Borno da kuma Bauchi. Dukkanin su sun samu mutum 11 da cutar ta ƙara kamawa. Yanzu a yanzu mutum 902 ne suka warke daga cutar a ƙasar. Yayin da mutum 150 suka rasa rayukansu sakamakon cutar. Thomas Sauraro yanzu ga Ibrahim Ka Almasi Garba da ci gaban labaran duniya.
Ma'aikatar Shari'ar Amurka ta ce tana duba yiwuwar tuhumar wasu fararen fata biyu a Georgia da laifin nuna tsana saboda harbe wani bakar fata wanda bai dauki da makami mai suna Ahmad Abari. Muna nazarin dukkan hujjoji don sanin ko shin ya dace a gabatar da tuhumar tsana, a cewar wata mai magana da yawun ma'aikatar mai suna Kerry Kutai a wata takardar bayani ta jiya Litini. An harbe Abari a wani karamin gari na gabar teku mai suna Brunswick da ke jihar Georgia a watan Fabrairu, a yayin da yake guje-gujen motsa jiki. Waɗanda ake zargi da harbin, wani mutum da ɗansa, sun gaya ma ɗan sanda cewa Abari ya yi kama da wani ɓarawon da ya kutsa musu cikin gida. Yaɗuwar cutar corona wadda ake alakantawa da wani wurin shakatawa na dare a birnin Seoul na ƙasar Koriya ta Kudu ya janyo tsana ga 'yan luwaɗi, bayan da aka alakanta ɓarkewar annobar da 'yan luwaɗi masu zuwa wurin. A yayin da Koriya ta Kudu ta yi nasara wajen takaita yaɗuwar cutar corona cikin 'yan makonnin nan, daɗa yaɗuwa da sabuwar ɓullar corona ke yi, wadda ake alakantawa da wuraren shaye-shaye da shakatawa a birnin na Seoul, ya janyo fargabar yiwuwar ɓarkewar cutar a karo na biyu da kuma kyamar 'yan luwaɗi. Daga cikin sabbin kamuwa, guda 29 ne aka tabbatar suna da nasaba da wani wurin shakatawar dare mai suna Itiwon wanda 'yan luwaɗi suka fai zuwa. Ma'aikatar lafiya ta Sudan ta Kudu ta yi gargaɗin cewa ana iya fuskantar mummunar ɓarkewar cutar corona a ƙasar, ganin yadda masu ɗauke da cutar ta COVID-19 ke ƙin bayar da haɗin kai ga jami'an kiwon lafiya. Dr. Tsohi Loy, mai magana da yawun ma'aikatar lafiyar ta Sudan ta Kudu, ya gaya ma manema labarai a birnin Juba cewa wajibi ne mutane su riƙa bayar da tazara, sannan su riƙa bayar da haɗin kai ga jami'ai don a tsaida yaɗuwar cutar ko kuma wani abu da kama iya fin hakan. A kauce ma duk harkokin da ke kawo haɗuwar jama'a, a ci gaba da yawaita wanke hannuwa, a kuma kauce ma shan hannu. Muddin muka iya haka, ko za mu fuskanci mummunar ɓarkewar COVID-19 a ƙasar, a cewar Dr. Loy a wani shirin gidan rediyo muryar Amurka game da batutuwan da suka shafi Sudan ta Kudu, mai suna South Sudan in Focus.
To a gaida Ibrahim da ya karanto mana labaran duniya. Shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 19, 31, 49, da kuma 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa a kan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a koda yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo, wato a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Za kuma ku iya garzayawa shafukanmu na Facebook da Twitter domin kallon hotuna da bidiyo. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Saka mai wuya.
Kasa kan Musa abu ne ke tafiya kasa, an sace kuɗi ba a bayar ba. Waɗansu an jaba su kuɗi na almajirai a cire miliyon ɗaya a jiya kashe a wannan, manyan masu kuɗin Najeriya fa gaba da sun bada kuɗi ya kai kusan, in ban yi ƙarya ba, kusan ya kusan 20 biliyan.
Biliyan 15 ne.
To, biliyan 10.
Biliyan 15 ko 21?
15 dai.
Ni an je ma biliyon 5 ne hajiya. Wallahi duk inda aka raba matalaka biliyon 5 talaka sun raba musu kuɗi.
To idan aka raba biliyon 5 ma mutum miliyan 200 nawa za a samu?
To ai ne.
Ba bar sun kuda wannan lokaci, barkanmu da saduwarmu da ku a wani sabon shiri na tsakan wuya. Yau ne muke kawo muku kashi na ƙarshe na muhawara da Madina Dauda ta shirya mana Abuja game da wannan cuta da ake fama da ita ta coronavirus ko kuma COVID-19, wace ta gama duniya baki ɗayanta a wannan tattauna da ita Madina ta yi da Abdulrahman Kuchan da kuma Ibrahim Odibo ya zama ta babu batutuwa da suka shafi taimakon da gwamnati take bayarwa alal misali dangane da bada abubuwan rufe fuska da kuma maganar dakile jihohi da wasu gwamnatocin jihohi suka yi na hana mutane shiga cikin jihohinsu sannan kuma shin taimakon nan da gwamnati ta ce a danga kaiwa talakawa yana kaiwa wurinsu kuma shin an yi daidai da su jihohin suke rufe da wato kofofin shiga jihohin nasu da dai sauran batutuwa ba tare da bata lokaci ba ga Madina za ta ci gaba
shawara ce take ba shugaban ne nake ba shugaban kasa da kansa kada fara talakawa kada wa'annan mutane su sa yaji kunya a gaban talakawa bayin Allah da suka dauke shi ma amana da gaskiya bari ga miki jiya wallahi ina gaya musu wallahi wallahi duk wanda yake kudin mutanen nan ba zai kwana lafiya ba wallahi zai amayar kuma lokacin da zai amayar da kudaden nan kada kada ƴaƴansa da ƴan uwansa suna kuka mu riga mun fadi wannan magana zai miya don yanzu duniya ta riga ta zama to global system in kana da waya a hannunka hajiya ina miki hannunki mai sandan in kana da waya a hannunka ko baka kunna shi ba duk abun da kake yi akwai ran da za dauka cikin wayan ka din a fitar maka hannunka ga abun da kai baka sani ko da kunna shi ba muna gaya musu su ba mutanen nan hakkin su mu ba mu ce su ba mu ba ba ma kuma neman su ba mu amma su ba wa waɗanda ya kamata su ba wa hakkin su mu jiya isa hannayen su magana da dan uwa ne yake magana Allah ya kai mu zaki sake jin zai ce ba a ba su ba
nan gaba kadan
nan gaba don ministan da yake fara na Abuja nan mutum ne wanda shi baya kare da yaudara bari warware miki wannan abuda shi ma bai sani ba yau kar kai mamaki ministan ya riga saka hannu a bada wannan abun su ma bai sanu su ba ni ina gani shi wannan
me yasa hakan ke faruwa
halinci ne idan kika duba ai nayi magana nace wannan minista ya tsoro Allah mutum ne mai zaka
kamar yadda ya faru mai tsoron Allah kiba ce wannan wallahi haji ya karki mamaki wannan abun ministan ya riga yayi ya gama ba a sake ba wayansu suna son su yi almundahana ciki haji
kenan zai yi abinda ke faruwa kenan a kasa baki ɗaya kenan ko me
abun da yake faruwa a FC din da yake magana kasa kan Musa abun da yake tafiya kasa an sake kudi ba a bayar ba wayansu an ja ba su kudi ne almajirai a cire miliyan 1 a je a kashe a wannan state a cire 200,000 a je a kashe wannan a ce an yi kaza da kaza da kaza manyan masu kudin Najeriya fa gaba da sun ba da kudi ya kai kusan in ban yi ƙarya ba kusan ya kusan 20 billion
a billion 15
to billion 15
billion 15 ko 21
a 15
dai an je ma billion 5 ne hajiya
sabiya
billion biyar ba kayan kudi bane wallahi duk inda aka raba mutalaka billion biyar talaka sun raba musu kudi a daina yaudar mu daina yaudar da kanmu
eh to haja idan kika duba
to idan aka raba billion biyar mun mutum miliyan 200 nawa za a samu
to ai shine ni abinda nake fadi har a yanzu
yau na me aka
fadi a yanzu duk yawancin
mu ya dai ranka dai yau na kuma Najeriya wa cikin Abuja yau nan
da aka tara biliyon 15 haji ko cokaji idan yadda aka tara biliyon 15 biliyon 15 ina ba an yi shi an tara kudin nan don kawai a raba ba a'a za a sassai magunguna za a sassai irin su masu za a yi mai batun asibiti a kula da su oxygen ko kuma mai ne wannan abin da na hanci nan da ake sawa wanda
safan rufe hanci
yawwa safan rufe hanci da sauransu so ba an ce wai biliyon 15 din
an raba ba an ba da ko da karaba mai yanjari duku
a babu to amma abin da nake so
na hajiya
abin da nake so sani
ni ina so ya fahimce ni
idan
ni ina magana ne
in har minista ya sake na yi imani akan cewa Dr. Modibo Aliyu Modibo minista da wuce na tarayya na rantsi da Allah ni dai ina da imani akan cewa zai saki kudin nan amma kudin nan
tsohon minista za ta da
tsohon minista
yau tsohon minista ya ce ya ce
ne ke kanciya ma da Allah na san da
tsohon minista
haka ne
ki fahimci magana kyau tsohon minista
da wani shine kuma
kala da tsohon minista duk wannan na san aikin su na san me za su iya yi na san me za su yi ba hajiya ki fahimci abin da ke faɗa kudin da aka bayar nan na emergency ki fahimci abun da shi fa yake faɗa da bakin sa za a sai su abun toshe hanci su maganunuka a taimaka wa mutane da sauransu ka gaya mini abun hanci ɗaya wanda aka sayar yanzu ana sai da shi 200 ka gaya mini 200 da sarka ba sarka a kasan nan ko kuma abun wanke hannu
a su ventilator
kuma kamar su ventilator
eh ventilator
kuma kamar ne because
a wannan abun numfashi ne abun taimaka mun numfashi
ya taimaka mun numfashi hanci a ce
mu yana da tsada
yana tsada
yawa
kuma kamar
yana tsada sosai
to hajiya duk Allah ina tambayanki irin wannan abu yana faruwa a ƙasa irin Najeriya fi sabilillah ba za mu shiga masifa ba a ce mu ba mu san gaskiya kuma kai ka faɗi gaskiya kuma ƙasan mu ne wallahi ba yafi mutum ne ba za mu fara masa gaskiya
amma abin da nake so a gane hajiya kada mutane su ga cewa an tara kudaden nan kamar an ce an tara ne ka araba duke ga jama'a a'a an yi ne domin a yi tallafawa hukumomi na lafiya su samu su gine-gine su samu isolation centers inda ake keɓe mutane da gadaje da su air da su meme inda dai mutane wanda suke da wannan cutar da aka gani za a killace su su ji
hajiya muna nan faran da wannan
abin faru
su ga baka da ya ji da kuɗi fa 10 billion ya tura ma Lagos
to in yanzu ba abin da ke damu na shi hajiya kamar
da kana san ya tura mu jihohin Najeriya duka ne
jihohin Najeriya daban ne don me a killace su in ba za tura su don me a killace su
babu man kamar su FCT FCT fa ita ce
hajiya
ita ce mabiya da Lagos amma
eh a wannan cutar
amma CC an ba FCT
to mu na da wani ya hajiya
ga mana mana
abin da nake so ba in har za ka ci billion goma ba wa Lagos sannan Lagos an killace ta sauran jihohin dalilin me za a killace sauran jihohin don me su ba mutane ban dabbobi ne cikin jihohin din ne ai in an baka kudin da sai a ware billion 36 billion 360 a ce kowanne jiha an baka billion goma goma a killace ta amma baka ci buzu baka na aman gashi
kana ganin wannan kudin Najeriya na da wannan kudin ko a wannan lokaci
to Allah ya bada wannan kudi billion
360
ko kai buna hajiya muna da
kudi
excuse me muna da kudi a foreign reserve na Najeriya over 20 something billion US dollar ko kariya suke yi
a ba za su yi kariya ba
in kariya suke shi kenan abunda suka ce Buhari ya tara kudin da ba taba tarawa ba in kariya ake to shi kenan mun yi da kariya ke sannan a ce mun da wannan kudi al'umma su ci masifa
ba wai za a cire gaba daya
a ba wai gaba daya ba
abunda
to in ma kudin nan za a cire hajiya gaba daya don mutanen Najeriya su samu sauki me amfani aje kudin din don ko aka je kudin din ba don talaka bane
yanzu dai bari mu yi takara zan mu gani me ne gwamnati za ta yi akai idan muka ga abin da gwamnati za ta yi akai nan da dan kwanaki wannan abu ya kusa a ce gwamnati ta duba ko za ta saki kara sati biyu ko kuma za ta iya kara kwana 10 ko kwana 5 mu ga abin da za su yi abin da muke roko shine kamar yadda Sha Alhaji Kwacha ya magana yana da girdiga wanda ya sani a kasa cewa an ba a fitar da kuɗin idan haka ne su tashi dan Allah dan Annabi su yi taimako su ba matalaka don talaka ba su a cikin halin gagani kai kuma aikin nan ba yadda za a ba tare da kuɗi ba mutane na yan sojoji da yan sanda da su mai yan tsaro da suke mai suke aiki da sauransu da mutane da suke kula da lafiyar mutane dole a biya su hakkinsu dan aiki suke kada wani ya tashi mun ga abin da faru da lokacin sayar da makamai a yau da Buhari shi president Muhammadu Buhari zai hawo mun ga abin da ake musu
abin
da Ibrahim Maguwa ya taka kama su ɗaya ta kakaɓe su kamar yadda ka za abin nan aka ce su aka kwakwace gidajen su aka kwace kudaden su kai wani su ma har to an kwakwace
wani su rashin lafiya sun shiga sai har sai
saboda haka kada
amma wanda zai zo binnan akan wannan kudin ya kudin makamai ya kamata su sani ya fi kudin makamai wannan kudin
to bari mu ji bayanan ku na ƙarshe domin lokaci ya fara daga mana hannu
bayani na ƙarshe ina kira ga shugabannin nan su ji tsoron Allah waɗanda hakkin su yake wuyan su su ɗauka su basu na farko don kada su saka shugaban ƙasa a kunya abun da ya kama na likitoci a ɗauka basu abun da ya kama a taimaki talakawa a ɗauka basu ba mu ce a taimaki kowa ba wanda rabo sai ransa a taimaki shi amma ai kowa ya san an yi don muna da record in talaka 10 aka bayar ake bi muna da shi wallahi in talaka 5 aka bayar a Yola muna da shi kar su ce ba mu ba mu da shi in an ba wa gidan rediyo ABC Yola muna da shi in an ba wa gidan rediyo FM Abuja muna da record su san wannan duk abin da suka ci za su amaya mu muna kira su yi adalci su fita su yi tsakanin su da Allah kar su kunyata da wannan mutumi
to jawaban ka na ƙarshe Ibrahim Mudibbu
to ni kamar da shi dan wani kwacce ya magana Alhaji Kwacha ina so gwamnati ta yi gaggawa ta share wa talaka hawayen su ganin cewa coronavirus din nan ba wai abun wasa bane ba duk duniya ba a wasa da coronavirus kuma yadda aka ji mutanen nan suna wahala ana jin yunwa da sauransu da Allah su fito su share mutane waye kuma a yadda yake magana idan har an fitar da kudaden nan ina son in ƙara jaddada akan dan Allah dan Annabi a sake ma mutane kudi su amfana shi don ni na imani har yau akan cewa minister FCT mutum ne mai hazaka ko mutum mai tsoron Allah shi Dr. Aliyu Modibo da aka sace mana kwamitin nan mutum ne wanda ya taba aiki da aka san cewa yana da gaskiya har yau ina sisi ba taba bisa ba kuma akwai zarafi da nake da shi akan cewa shi Dr. Amin Barista Abdullahi Mutar wanda ke shugaban kwamitin namun nan mutum ne mai tsoron Allah tunda har ya Hajj Commission chairman na Najeriya gaba na Hajj Commission mutum ne mai tsoron Allah na tabbata ba za su rubuta ciki da dukiyar jama'a ba in har aka sake za su sake amma don Allah gwamnati ta dubi mutane da fuskar rahama ta taimaki mutane su fita cikin halin gagari da ake ciki kuma Allah ubangiji ya sa ya kare mu daga cikin wannan coronavirus ya kare iyalanmu ya kare al'umma ya kare duk 'yan Najeriya da ma wanda ma ba ɗan Najeriya ba amin ya
Allah to yadda hira ta kasance kenan da waɗannan jigajigan guda biyu Abdurrahman Kwacham shugaban kungiyar haɓɓaka matasa na Arewa maso gabas da kuma ɗan jarida mai zaman kanshi Ibrahim Mujibbo ni ina muku godiya da kuka yadda kuka zo kuka halarci wannan zaure nagode kwarai da gaske
mun gode kwarai
gashi kuma malamai to jama'a duka da wannan muka zo kashin wannan muhawara da Madina Dauda wuce da mu Abuja ta shirya mana da Alhaji Abdurrahman Kwacham da kuma Ibrahim Mujibbo dangane da wannan musifa da Allah ya jarabci duniya da ita ta coronavirus muna fata Allah ya nuna mana karshen ta cikin gaggawa a madadin su baki namu da kuma ita wakilin ta mu wato Madina Dauda Ali Mustafa Sakolin ke muku kyakkyawar fata daga Washington DC sai anjima
Gaida Aliyu Mustafa Sakkwato to albarkacin azumin watan Ramadana ga karatun Alkur'ani mai tsarki daga bakin yara kanana
Ismi Usman Umar Al-Nafati Bismillahir Rahmanir Rahim Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض محادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء فجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا صدق الله العظيم
توما دلا ينزو كما منزو زنغون كرشي أشير النامو واتو لاباري أتك أيشي
wasu kasashen turai da dama sun sassauta saurin matakan su na takaita yaduwar COVID-19 a jiya Litini a wani yunkuri na maido da harkokin tattalin arzikin su a daidai lokacin da suke kuma damuwa da yaduwar cutar ta coronavirus. Fadar shugaban Amurka ta White House ta ce yanzu kam tana bukatar duk wanda zai shiga bangaren yamma wanda ake kira West Wing inda shugaban kasa hakan gudanar da harkokin gwamnatinsa ya sanya takunkumin kariya na maski bayan da wasu ma'aikatan fadar ta White House su biyu suka kamu da cutar corona a makon jiya. Prime Minister Burtaniya Boris Johnson ya zayyana shirinsa na sassauta matakan tsari jiya Litini ciki har da wata sabuwar shawara ga jama'a da su rika sanya maski a wuraren da ke da cinkoson jama'a. Ma'aikatar shari'ar Amurka ta ce tana duba yiwuwar tuhumar wasu fararen fata biyu a Georgia da laifin nuna tsana saboda harbe wani bakar fata wanda bai dauki da makami mai suna Ahmad Abari. Yaduwar cutar corona wadda ake alakantawa da wani wurin shakatawa na dare a birnin Seoul na kasar Korea ta Kudu ya janyo tsana ga 'yan luwadi bayan da aka alakanta barkewar annobar da 'yan luwadi masu zuwa wurin.
To masu sauraro da hakan muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an jima da hanki karfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Wato bakwai kenan agogon Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin. To yanzu a madadin Ibrahim ta Almusu Garba da ya kaya na gabatar da shirin da CD wanda ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni. Ni Madina Dahiru Mai Shanu ke muku fatan alheri.